آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ‘yan uwa, ina mana gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin ciki saduwa da mu a wannan yammaci na Litinin 14 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1417 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da rana 21 ga watan 4 shekara ta 1997. Ina yi mana barka da sallah. Ina fatan dukkan ibadojin da muka aiwatar a kwanaki 10 farko na Zulhijja, wanda Annabi ya faɗi falalansu, Allah ya sa su zanto karbabbu. Haka kuma abin da ya biyo baya na ibadojin da muka yi tun daga ranar 10 ga watan ranar sallah, abin da ya shafi layya da zikiri da yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya sa rasu zan tokar babu. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon cika alkawadinmu da muka yi tun da daɗewa, bisa ga cewa za mu samu wani lokaci da za mu karanta littafin 40 hadis. Littafin 40 hadis littafi ne mai mahimmanci kwarai da gaske, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ga littafin, ba wai a Najeriya kadai ba, a sasannin kasashen duniya daban-daban wannan littafi ya shiga kuma ana karantar da shi. Ya kunshi hadisai ɗai-ɗai-ɗai har guda 40 sur, wanda Imamun Nawawi ya wallafa su, ya tara suri guda a cikin wannan littafi. Daga baya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ya zo ya cikasa wannan hadisai suka zanto 50, ya kuma yi musu sharhi dogo wanda ya sa masa suna Jami'ul Ulumi wal Hikam. Da ɗabi'a, duk lokacin da za a karantar da wani littafi, yana da kyau kwarai da gaske, ka'ida ce ta ilimi yin bayani takaitacce game da rayuwar mawallafin wannan littafi. Mawallafin wannan littafi shi ne Imamun Nawawi, wanda za mu yi bayanin takaitaccen rayuwarsa. Ta fuskar suna ana kiransa Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Hazam. Lakabinsa kuma ana kiransa Muhyiddin, ko da ke wannan lakabi baya son shi, don akwai tsarkakewa a ciki a sanya wa mutum suna Muhyiddin, amma mutane ke kiran shi da shi lakabi. Ta fuskar alkunya, idan an ci alkunya shi ne ake maka baban wane ko baban wance, ko dan wane ko dan wance. Mu ce maka Abu Muhammad, ko mu ce maka Abu Fatima, ko mu ce maka Ibn Abdullah, ko mu ce maka Ibn Fatima. Wannan a larabci shi ne ake kira da suna alkunya. Kunya da ake wa Imam Nawawi akan ce masa Abu Zakariya, kenan sunansa Yahya Ibn Sharaf, fuskar suna kenan. Alkunyarsa Abu Zakariya, lakabinsa Muhyiddin. Imamun Nawawi an haife shi a kwanaki 10 farko, ko kuma kwanaki 10 tsakiya, kamar yadda malamai suka yi tsakani, wato na watan Muharram a shekara ta wato 631 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, a garin da ake kira Nawa, wani gari ne da ke cikin ƙauyukan da ke bin masarautar garin Damaska, babban birnin ƙasar Siriya a yau. Imamun Nawawi ya fara neman ilimi tun yana yaro ƙarami. Farkon abin da ya fara yi shi ne harden Alƙur'ani, da harden Ƙur'ani tun kafin ya kai ga balaga. Yayin da ya zanto garinsa da ake kira Nawa, ba zai iya kosar da bukatansa ba a fagen neman ilimi. Wannan ta sa ya yi tattaki har zuwa birnin Damaska, a daidai lokacin da birnin Damaska yake cike da mashahuran malamai. mahaifinsa shine ya jagorancin sa zuwa garin Damascus dan saboda neman ilimi a shekara ta 649 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Irin littafin da ya karanta a wurin malamai a wannan lokaci akwai littafin At-Tanbihu fi Furu'i Shafi'iyya, ya haddace shi da ka littafin da Imam Abu Ishaq Shirazi ya wallafa, sannan kuma ya haddace Rubu'ul Ibadat daga cikin littafin Al-Muhazzab fil Furu', sannan kuma a kowane yini a wannan lokaci Imam Nawawi yana daukan darasi daidai har guda 12 a wurin malamai daban-daban. Yakan dauki darasi guda 2 a cikin littafin Al-Wasiq, darasi guda 1 a cikin littafin Al-Muhazzab, da kuma darasi na musamman a cikin littafin Al-Jam'u Bayn As-Sahihain, sannan darasi na musamman akan littafin Sahih Muslim, sannan kuma darasi na musamman da yake dauka a wurin wani malamin daban a fannin sarf, da kuma darasi guda da yake dauka a fannin usulul fiqh, da kuma darasi na musamman da yake dauka a fannin asma'ur rijal, da kuma darasi na musamman da yake dauka a fannin usulul din. Idan an ce usulul din, ilimin tauhidi kenan. A kowane yini sai ya bi waɗannan malamai da ke koyar da shi waɗannan darussa, ya karanta littattafan kuma ya dawo gida, abinda yake bukatan sharhi ya ƙara yin sharhi da kansa na abinda aka faɗa masa, ya haddace da ka kafin a kwana ya manta sai ya rubuta abin da kansa, saboda duk lokacin da bukatan su dawo ya zo gare shi. Allah ya sanya albarka a rayuwar Imam Nawawi da lokacin sa, ya kasance yana cikin mashahuran malamai na zamaninsa ta fuskar karantarwa da fuskar wallafe-wallafen littafi. Yana da malamai da dama da ya karatu a wurinsu. Farko a bangaren al-fiqh wal usul, akwai ilimin fiqh wanda shine ilimin da ke lura da sanin hukunce-hukuncen shari'a, hukunce-hukuncen sarki, hukunce-hukuncen alwala, wato wanka, taimama, wanda wannan sune sarki, hukunce-hukuncen da suka shafi sallah, hukunce-hukuncen da suka shafi azumi, aikin haji, umara da sauran hukunce-hukunce. Wannan shine ake kira ilimin fiqh. Akwai ilimin usulul fiqh. Ilimin usulul fiqh shine ilimin da ke koya maka yadda zaka zakulo hukunci a cikin Al-Qur'ani ko karkashin wani hadisi ingantacce cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani sabon abu ya faru a zamaninka, irin wanda bai taɓa faruwa ba a da, kana so ka mu'amalanci wannan abin tunda zamaninka ya zo da shi, amma baka san wani karkashin hukunci zai shiga ba cikin hukunce-hukunce, shin zai shiga karkashin halacci don ka yi aiki da shi, ko zai shiga karkashin haramci don ka nisance shi. Baka da ilimin da zai taimaka maka wajen tantance hukuncin da ya kamata ka bai wa sababbin abubuwa masu faruwa, sai ilimin usulul fiqh shine ke koyawa mutum yadda zai mu'amala da nassoshi da suka riga suka faru tun lokacin Annabi, nassin Al-Qur'ani, nassin hadisi, ya hada alaka tsakaninsu da sabon wani abu da ya faru a duniyarsa a yau wanda a da can babu shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamansa ta fuskar waɗannan ilimi guda biyu akwai Ishaq ibn Ahmad ibn Usman al-Maghribi, wanda ya mutu a shekara 650 bayan hijira. Akwai Imam Abdurrahman ibn Nuh ibn Muhammad al-Maqdisi. Akwai kuma wato Sallar ibn al-Hasan al-Irbili. Sannan akwai Umar ibn Bundar ibn Umar al-Tiflisi. Sannan akwai Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Biya al-Fazari. Wannan su ne malamansa, da waɗansu ba su ba, wannan su ne mafiya shahara a wannan fage. Bangaren abin da ya shafi hadisi, yana da malamai shahararru a wannan zamani kamar su Abdurrahman ibn Salim ibn Yahya al-Ambari, sannan kuma akwai Abdulaziz ibn Muhammad ibn Abdul Muhsin al-Ansari, sannan kuma akwai Khalid ibn Yusuf an-Nablusi, sannan akwai Ibrahim ibn Isa al-Muradi da dai sauransu. Bangaren da ya shafi ilimin harshen Larabci, wato ilimin harshen Larabci kuma yana da bangare guda biyu. Bangaren farko abin da ya shafi sanin ɗaiɗaikun kalmomi, wato ka samu jari na ɗaiɗaikun kalmomi da ka san ma'anarsu a Larabci, samun vocabulary na Larabci, wannan fannin shi daban. Bangare na biyu, bangaren da ya shafi nahawul Larabci, ka'idojin da za su taimaka maka in ka tashi yin Larabci a magance ko a rubuce ba za ka yi kwamfale ba, ba za a yi maka dariya ba, shi ne bangaren nahawu da sarf. To wannan fannin ba Imam Nawawi bai bar shi a baya ba, sai da ya ɗauki ya kwankwaɗi wannan ilimi a wurin mafiya shaharan malaman zamaninsa. Daga cikinsu akwai Al-Sheikh Ahmad ibn Salim al-Misri, akwai kuma Al-Izz al-Maliki. Wannan kaɗan kenan daga cikin malaman Imam Nawawi. amma dalibansa kuwa Allah ya ba shi dalibai masu yawa. Kadan daga cikin su akwai Sulaiman ibn Hilal al-Ja'fari, sannan akwai Ahmad ibn Farah al-Isbili, akwai Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'a, wato wanda ake kiransa ibn Jama'a. Akwai Alauddin Ali ibn Ibrahim, wanda ake masa wai fi shahara da suna ibn al-Attar. Wannan dalibi da muka faɗa na ƙarshe shi yafi kowa da zantar Imam an-Nawawi, har ma suke kiransa Mukhtasarun Nawawi, wato wani ɗan taƙaitaccen Nawawi. Idan muka ganshi kamar mun ga wani ƙaramin Nawawi, saboda yadda yake da zuntarsa, wato kamar wani samare ne na Imam an-Nawawi idan ka ganshi kafin ka samu bayani dalla-dalla akan Imam an-Nawawi, tare da malamai da masu tarin yawa da suka yi karatu a wajensa. Ta fuskar halaye da ɗabi'u, malamai gaba ɗaya da suka rubuta tarihin Imam an-Nawawi cikin littattafansu kansa ya haɗu bisa ga cewa Imam an-Nawawi bayan kasancewarsa shugaba ta fuskar ilimi, shugaba ne kuma ta fuskar zuhudu. Abinda ake nufi da zuhudu shine gudun duniya. A nan gurin gudun duniya ba a cewa wato wani abu ne da shari'a take kiran mutane ga yin shi a sake ba kaidi, lallai yana bukatan a sa masa linzami. Gudun duniya shine ya kasance irin wanda shari'a ta amince, wani abu wanda shari'a ta halatta maka, kuma wannan abin baya cikin larurar rayuwarka, nafila ne na rayuwa, ka mallake shi amma ka kin amfani da shi ba tare da ka haramtawa kanka shi ba, abinda baya cikin dolan rayuwa shari'a ta halatta maka shi, ka nisance shi ba tare da haramtawa ba. Muna neman sharuɗa guda nawa? Uku. Shari'a ta halatta maka shi, kaga da abinda shari'a bata halatta ba dan ka guje shi, ai ba zuhudu bane ba wannan, kai abinda yake wajibi kai dama dole ka nisance haram. Sannan kuma ya zanto ba dolan rayuwa ba, domin duk abin da yake dolan rayuwarka kamar abinci ko abin sha, dakin kwana da zai kare ka daga zafin rana ko da zai kare ka daga ruwan sama ko da zai kare ka daga sanyi na hunturu, wannan dolan rayuwa ne. Idan ka ƙin amfani da wannan to ka jefa kanka cikin halaka, Allah kuwa ce wala taqtulu anfusakum. Saboda haka nesantar wannan ba zuhudu bane ba, shine abin da sufaye da dama suka rinka yi tsammanin su suna yin aiki na gari, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bayan ko ba aiki na gari suka yi ba. Sannan kuma ya kasance ka nisanci abin ba tare da ka haramtawa kanka ba, domin idan ka haramtawa kanka abin da yake halal gare ka ga shari'a, to shari'a ba ta yadda da wannan ba, domin haramci ko halalci a hannun Allah da manzansa yake. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib. Da haka dai abin da ake kira zuhudu shine abin da ya tara wannan sharuɗa da muka faɗa. Abin da yake shari'a ta halatta maka ka nisance shi ba tare da haramtawa kanka ba, kuma ya kasance wannan abu yana cikin wajen abin da yake dolan rayuwarka. Kun fahimta ku? Sai Imam an-Nawawi ya shahara kwarai da gaske ta fuskar zuhudu. Sannan kuma mutum ne sananne ta fuskar al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Mutum ne sananne ta fuskar gabatar da nasiha ga masu mulkin zamaninsa, irin gabatar da nasihan da shari'a ta amince da ita. Shine ya same su a wurin zamansu, ya nemi izinin shigarsu a tsakanin shi da su, ya tsoratar da su Ubangiji Ta'ala, ya tsoratar da su gamuwa a gaban Allah, ya tsoratar da su yawma yaqumun nas da rabbil alamin bil hikmati wal maw'izati alhasana, da hikima da kyakkyawan wa'azi da faɗakarwa mai kyau, su fahimci cewa so yake ya faɗakar da su domin a gudu tare a tsira tare, ba kawai so yake yi ya huce haushi ne ya zazzage su ko ya faɗa musu bakan magana ko ya musu fallasa ko dai wani abu makamancin haka ba. Yin wa'azi ga masu mulki abu ne da shari'a take nema a kowane zamani, inda a ce malamai sun tsaya da wannan wajibin da al'amurra ba su gurɓace ba. Abin da ke kawo gurɓacewan al'amurra ta yadda malamai ba sa faɗakar da masu wa'azi, ko dai ya zanto ba sa faɗakar da su gaba ɗaya, wato ba sa faɗakar da masu mulki, ko ya zanto ba sa faɗakar da su gaba ɗaya, ko kuma su ɗauki salon faɗakarwa irin wanda yake sunansa tonin asiri ba nasiha ba. Shine kamar yanzu a nan a gabanku in rinka magana akan Shehun Borno in ce ya yi kaza, bai kyauta bori kaza, ko da abin laifinsa ne ba kage nai masa ba, shin wannan sunansa nasiha? Ashe na masa asiri nake cewa ga wani abin da na sani ko baku sani ba, don ku kyamace shi. In nasiha nake so ba sai in nema appointment da shi ba, in je in zauna da shi a fadarsa? Wannan na buga misali ne, kowane sarki irin yadda ya kamata a mu'amalance shi kenan. To irin sai Imam an-Nawawi a zamaninsu abin da suke kenan, sai su aika wa sarki suna son ganin shi, kuma gani na musamman ba tare da cewa akwai fadawa tare da shi ba, saboda za su faɗakar da shi, za su yi masa wa'azi, domin gyaruwar shugaba gyaruwar al'ummar gari ce, lalacewar shugaba lalacewar al'ummar gari ce gaba daya. Barnar da shugaba zai ta minti biyar sai mutanen gari su zo su yi ta gyara sama da shekara biyar su samu damar gyara ta ba, saboda jama'a na bin sa. Imam An-Nawawi ya shagala da karantarwa a makarantar da ake kira Al-Iqbaliyya, wato wanda malaman mazhabar Shafi'iyya suka kafa wannan makaranta a zamanin sa. Ya wakilci babban malamin nan da ake kira wato Ahmad ibn Sillikan. Sannan Imam An-Nawawi yana da littattafai da dama wanda ya wallafa a fannonin ilimi masu tarin yawa. A bangaren ilimin hadisi akwai sharhin Sahih Muslim, wanda yake shine sharhin da aka wa Muslim mafi shahara a yanzu. Akwai littafin Riyadus Salihin, wanda shine ya wallafa shi. Akwai littafin Al-Arba'un An-Nawawiyya, wanda muke gabar sharhin sa a halin yanzu insha Allah. Akwai littafin Al-Isharat ila Bayan Al-Asma'i Al-Mubahamat. Akwai littafin At-Taqrib, wanda Imam Suyuti ya zo daga baya Tadribur Rawi bi sharhi Taqrib An-Nawawi, wato a fannin ilimin hadisi Mustalah Hadith. Akwai littafin Irshad Tullab Al-Haqa'iq ila ma'rifati Sunan Khair Al-Khala'iq. Akwai littafin sharhi Sahih Al-Bukhari. Akwai littafin sharh Sunan Abi Dawud. Akwai littafin Hilyatul Abrar wa Shi'arul Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fi Al-Layl wa An-Nahar, wanda yafi shahara da suna Al-Azkar na Imam An-Nawawi. Wannan shine sunan sa cikakke. A bangaren ilimin fiqh yana da littafin Rawdatut Talibin da kuma littafin Umdat wato Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab. Wannan duka dan daga cikin littafan sa kenan. Yana daga abu wanda yake mai muhimmanci lokacin da za ka karanta rayuwar kowane malami ka san aqidar shi, saboda zaka samu wani malami ya kware ta fuskar nahwu, ta fuskar fiqh, ta fuskar waɗansu ilimomi na hadisi, amma kuma a bangaren da ya shafi tauhidi wanda shine mafi muhimmancin bangare ya kasance yana da waɗansu kurakurai. Amfanin gane irin wannan shine domin ka amfana da littafan sa ta sauran bangarori ba ruwanka da wannan bangaren da ya kuskure akai sai ka kyale masa kayan sa. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Bangaren aqidar sa Allah hakika mutun ne da ya tafirantu da aqidan ash'ariyya, aqidar da ake dangantawa Abul Hasan al-Ash'ari. Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari wanda ya mutu a shekara ta 260 ko da 60 da wani abu, babban malami ne wanda ya samu canji har guda uku a rayuwarsa. Zangonsa na farko yana tafarkin Mu'tazilawa. Mu'tazilawa kuwa wata tawaga ce daga cikin tawagogin da suka kaucewa tafarkin da Annabi ya bar sahabbai a kai. Suka kawo waɗansu matsaloli da suka saba wa sauran musulmai a kansu. Daga cikin irin aqidan su akwai aqidan cewa dukkan murtakibul kabira, wato mutumin da ya aikata wani babban laifi kamar zina ko shan giya ko caca, suka ce wannan mutum wato shi ba mummuni bane, shi kuma ba kafiri bane ba, wato manzala bainal manzalatayn kenan. Wato amma suka ce amma ranar tashin kiyama kuma zai dawoma a cikin wuta in ya shiga ba fita. Yana daga cikin aqidan su inkarin ceto, suka ce babu wani ceto a gobe kiyama. Wannan duk aqidan Mu'tazilawa ne. Yana daga cikin aqidan su idan shugaba ya laifi a zare takobi sai an fitar da shi ko da karfin tsiya, ba maganar a gabatar da nasiha. Nasiha shine zare masa takobi kawai. Da dai munanan aqidu wanda sai kunshi wannan ta fuskar abin da ya shafi sunaye da sifofin Allah, kuwa suna ganin wato Ubangiji ta'ala ba ya da wata sifa, kawai haka yake ba tare da sifa ba. Ba za ka ce ba mai ji ne ba, ba za ka ce ba mai gani, ba za ka ce ba mai kudura, ba za ka ce ba mai rahama, ba za ka ce ba mai jin kai. Idan aka ce ya za ku yi da As-Sami'ul Basir, ya za ku yi da kana Allahu Sami'an Alima, kana Allahu Afuwan Ghafura, sai suka ce mun yadda shi Sami'un bila sani, Basirun ne amma kuma bila basirin. Wai an yadda sunansa As-Sami'u amma ba dan yana ji ba, baya ji. An yadda sunansa Basir amma ba dan yana gani ba, Basirun bila basirin. Da sauran munana aqidu. To zangon farko na Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ya samu kansa a nan. Har tsawon kusan shekaru masu yawa, kusan yana shekaru 40 a kan wannan. Sannan kuma ya samu canji, ya rabu da Mu'tazilanci amma kuma bai shiga tafarkin Ahlus Sunna wal Jama'a ba wanda sahabbai suke a kai. Ya kyale Mu'tazilanci amma kuma ya shiga wani babi daban wanda kuma
ya kafa wata akidar sabuwa wadda daga baya mabiya wannan akidar ake kiransu da suna Asha'ira ko Al-Ash'ariyun, ma'ana mabiya akidar Abul Hasan Al-Ash'ari. Wanda ita wannan akida sun yi da wani bangare na sunaye da sufofin Allah, sun yi inkarin wani bangaren cikin sufofin Allah guda bakwai kawai suka yi da su. Kuma wannan akida yana daga cikin wato rashin sa'ar mu, ita ce ta fado kasar mu, ita ake karantawa har yanzu a dukkan matakan ilimi na makarantu, har a makarantun zaure ita wannan akidar ake karantarwa, wanda ne ta gina kan al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal wasiti zuwa karshe, wanda bayani ya ka gabata akan su. Akidar da jigilwa kan cewa sufofin Allah gaba ɗaya guda bakwai ne su ne me? Su ne as-sam'u da me? Al-basaru da al-hayatu da al-kalamu da al-iradatu da me? Har dai zuwa guda bakwai ɗin nan suka lissafa suka ce su ne kawai, wanda ba su yi tawilinsu ba. Amma dukkan wata sufa da ba wannan ba suna ƙoƙarin yin tawilinta, sai a karkatar da ma'anarta zuwa wata ma'anar daban. To wannan shi ne as'ariyanci. Daga baya Imamul Abul Hasan Al-Ash'ari bayan ya kafa wannan, sai ya sake samun canji a ƙarshen rayuwarsa, shine ya watsar da wannan aqidar, ya koma aqidar sahabbai da ake kira aqidatu ahlus sunna wal jamaa, wanda anan ne ya wallafa littafin sa mai suna Al-Ibana an Usulid Diyana. Yace gaba ɗaya na yi shekaru masu tsawo ina kan wani tafarki ta fuskar tauhidi, wanda ba shine tauhidin da annabi ya bar sahabbai akai ba, amma zai Ubangiji ya riske ni da sa'ada ta su da arzikinsa na dawo, zan tabbatar da duk abinda Allah ya tabbatarwa kansa cikin Qur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa cikin hadisi ingantacce, ya yi wannan littafi mai suna Al-Ibana an Usulid Diyana. To da dama kaga yanzu daga cikin masu da'awar bin Abul Hasan Al-Ash'ari ba akan aqidar da shi ya mutu bane, shi ya canja wannan aqidar, amma kuma su waɗanda suke na baya yanzu ba su san ya canja ba, ake ta bin shi akan wannan aqidar. Akan ta aka wallafa littafai da dama da muke koyon tauhidi a yau, littafin Hayatul Islam, littafin Ummul Ibrahim, Jawharatut Tauhid, da duk wannan littafai gaba ɗayan su an gina shi ne akan aqidan as'ariyanci, aqidar da ta sabawa hakikanin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar sahabbansa kenan akai. To Imam An-Nawawi ya tafsirantu da wannan aqidar a cikin da dama daga cikin wallafe-wallafensa. Zaka kalu da shi ta fuskar abin da ya shafi ilimin hadisi, mustalahu fiqhu usulul fiqhi, bangaren al-fiqhu al-muqaran da dukkan bangarori. Amma idan ka zo bangaren abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat, to sai ka yi takatsantsan kar ka dauki maganganun sa kai tsaye, gwatanta maganganun sa da maganganun da suka gabata na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ina fatan kun fahimta da kyau, musamman a cikin sharhin sa na Sahihu Muslim, da dama daga cikin hadisan da suka zo suna magana kan sifofin Allah yayin kokarin tawilin. To zaka samu da dama daga cikin manyan malamai sun yi fike a cikin wani bangare, a wani bangare an samu karkacewar su, wannan ba dan kowa dan saboda gajiyawa ta dan adam. Duk inda dan adam yake tare yake bai cika goma ba, Allah ya kasa ka kwatanta ayyukan sa na alkhairi da kuma abin da ya na kurakure, ka ga wanne suka fi yawa, sai ka kwatanta shi ka jeranta shi ka dora shi akan sikelin alheri, idan alherin sa yafi sharrin sa yawa. Sannan kuma mutanen da ke fadawa kan kuskure kashi biyu ne, imma mutum ya fada ma kuskure ya san kuskure ne da ganganci, imma mutum ya fada ma kuskure ba tare da ya fahimci cewa kuskure bane ba. To kaga duk wanda ya fada ma kuskure da ganganci shine wanda za a zarge shi, shine wanda za a kausa harshe kansa. Amma mutumin da ya fada ma kuskure ba tare da ya san kuskure bane ba, wannan har yanzu shari'a tana ba shi uzuri, musamman in ya zanto gari ko kasar da ya rayu a kai gari ne da ya gino akan irin wannan kuskuren, aka yi tashi ga iyaye da kakanni a kai waɗanda suka karantar da shi a kai, to da wuya mutum ya iya samun wato ainihin canji akan wannan kuskure nashi, sai in Allah ya rubuta masa tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri. Shi ya sa malaman da bayan sun gamu da ilimi a ƙasarsu sun karantu, sai su ga har yanzu ba su kai fagen ilimi ba, dole sai sun je gabas, sun je yamma, sun je kudu, sun je arewa, sun kwatanta abin da suka karanta da abin da wani ya karanta, sun ji yaya nasu yake yawa iliminsu gyara, to sannan su tabbata su zo su dawo garin su ci gaba da karantarwa. Amma kana zaune a garinka kai kaɗai, abin da ka karanta sai ka ɗauka shi ne ilimi, duk abin da ya fita daga nan gurin bai zama ilimi ba, duniya kuma ta ci gaba. Wannan tun lokacin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi, da annabi bar duniya sai sahabbai suka tarwatse, waɗansu suka tafi Sham suka zauna, waɗansu suka tafi Siriya abin nan Iraq, waɗansu suka tafi Afirka suka shigo ƙasar Misra suka zauna, waɗansu suka je sasanni daban-daban. Idan wani sahabi ya tuna da wani hadisin da ba wanda ya ji daga annabi sai sahabiwa ne, shi kuma yanzu bai haddace wannan hadisin ba, sai ya dauki rakumansa ya lasta masa kaya da guzuri ya tafi tun daga Madina har zuwa da Damascus dan ya je jiwo hadisi sai ya sake dawowa Madina. Irin abin da suka rinka yi kenan. A takaice da abin da nake so in ce a nan gurin, kuskuren da malamai ke jingina ma Imam An-Nawawi ta babin tauhidi, wannan baya rushe ayyukansa da na alheri, kuma baya hana dukkan musulmi su yi masa addu'a ta gari cewa da shi da mu gaba daya Ubangiji ya fi mana kurakuranmu. Kuma wannan ba yana nuna munana abu ne gare shi, domin dukkan dan adam ba masumi bane, ba zai iya yin kuskure. Sannan kuma wannan ke nuna gajiyawar dan adam din da aka ce gaba daya dan adam gajiyayye ne. Abu na karshe, abin da ya shafi mutuwar Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi Allah ya karɓi rayuwarsa, wato ainihin bayan ya zauna a garin Damascus har sama da shekaru 28 yana karantarwa a sasanni daban-daban, Ubangiji ya karɓi rayuwarsa a ranar 24 ga watan Rajab a shekara ta 676 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Annan kuma aka birne shi a birnin Damascus, wanda aka fi sani Damascus a yau, wato babban birnin kasan Syria. Daga cikin littattafan da za su taimaka maka wajen ƙara kanka bincike sama da wanda ne maka yanzu game da rayuwar Imam An-Nawawi, akwai littafi guda mai suna Al-Ihtimam bi tarjamatil Imam An-Nawawi Shaykhul Islam, wanda Imam As-Sakhawi yayi. Akwai littafi mai suna Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir a juz'insa na 13. Akwai littafin Tazkiratul Huffaz na Imam Az-Zahabi, idan ka duba cikin juz'insa na 4. Akwai littafin Ad-Darif fi Tarikhil Madaris na Imam An-Nu'aymi a juz'i na 1. Akwai littafin Duwalul Islam na Imam Az-Zahabi a juz'i na 2. Akwai As-Suluk li Ma'rifati Duwalil Muluk na Al-Mukarrizi a juz'i na 1. Sannan akwai littafin Shajaratu Zahab fi Akhbari Man Zahab na Ibn Al-Imad Al-Hanbali, wato a cikin juz'insa na 5. Akwai littafin Tabaqatu Shafi'iyya na Imam Al-Isnawi. Akwai littafin Tabaqatu Shafi'iyya na Imam Ibn Hidayatullah. Akwai littafin Tabaqatu Shafi'iyya al-Kubra na Al-Allama As-Subki. Akwai littafin Al-Ibar fi Khabari Man Ghabar na Imam Az-Zahabi. Akwai Fawatul Wafayat na Muhammad Shakir Al-Kutubi. Akwai Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqazan fi ma'rifati ma yu'tabaru min hawadith az-zaman. Wannan duk sun kawo tarihin Imam An-Nawawi, wanda idan mutum na son ya kosar da yunwar da yake da ita game da sanin tarihin Imam An-Nawawi, sai ya koma wadancan littattafan. Yanzu nan kawai muqaddima ce game da shi. Yanzu kai tsaye bayan mun riga mun yi dan takaitaccen bayani game da Imam An-Nawawi, wanda shi ne mawallafin littafin mu 40 hadith, sai mu shiga cikin littafin kai tsaye mu ga adadin hadisi nawa za mu iya karantawa a yau, duk da cewa wannan muqaddima ta riga ta cinye mana wato ainihin lokaci mai yawa. Imam An-Nawawi ta al-hadith al-awwal an amir al-mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. وأن حديثي shi ne mafi iya, wato yana ɗaya daga cikin hadisai mafi ya shahara cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutum ɗaya ne ya ji wannan hadisi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne Umar ɗan Khattab. Mutum ɗaya ya ji shi daga Umar ɗan Khattab, shi ne Alkama ibn Abi Waqqas Al-Laythi. Mutum ɗaya ya ji shi daga wajen Alkama, shi ne Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi. Mutum ɗaya tal ya ji shi daga wajen Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi, shi ne Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Daga kan wannan bawan Allah Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ne wannan hadisi ya shahara, domin shi ɗaya sama da mutum 200 ne suka rawaito hadisin a wajensa, ya karanto da su wato ainihin wannan hadisi. Daga cikin mutanen da suka ji wannan hadisi a wurinsa akwai Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra. Akwai Ishaq ibn Rahawiya, ko kace ibn rahawayhi ko ibn rahuya, su malaman hadisi suna ce masa ishaq ibn rahuya. Sannan akwai hammad ibn salma, sannan akwai shu'ba, sannan akwai sufyan ibn sa'id al-thawri, sannan akwai sufyan ibn uyayna. Waɗannan suna daga cikin malaman da suka ruwaito wannan hadisi daga wajen yahya ibn sa'id al-ansari. Wannan ita ce hanya mafi ingantuwa, ko hanyar da ta inganta cikin hanyoyin wannan hadisi. Waɗansu malaman hadisin suka ruwaito shi daga wato Sa'd bin Abi Waqqas, amma bai tabbata ba. Wannan ita ce hanya ingantacciya da ya tabbata. Sannan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya mayar da shi ya zanto shi ne muqaddimar littafin sa Sahihul Bukhari. Da ya yi littafi, da ya yi bismillah, ya kawo inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin, sai ya kawo wannan hadisin innamal a'malu binniyat, din ya mayar da shi shine muqaddimar littafin sa. Domin ya nuna mutane cewa kowane irin aiki da zaka yi, baki zantowa abin kirgawa a wajen Allah sai in ya zanto ka yi shi da kyakkyawan niyya. Domin ya nuna mana tsadar ikhlasi a cikin ayyuka. Sannan malamai da dama sun yi magana kan matsayin wannan hadisi. Har wato Abdurrahman bin Mahdi ke cewa da zan samu damar wallafa littafi da ya shafi babi babi na hukunce hukunce, to da sai na mayar da wannan hadisi ya zanto shine muqaddimar kowane babi. Idan na zo babin tsarki na ce babul ghusli, sai in ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sannan in ci gaba da yin bayani akan tsarki. In na zo babin alwala na ce babul wudu'i, sai in ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sannan in ci gaba da yin bayani akan alwala. Yace kowane babi da sai na sanya wannan hadisin, inda zan yi littafi in wallafa hukunce hukunce a cikin sa. Imam Shafi'i yake cewa shi wannan hadisi na innamal a'malu binniyat binniyat shine sulusun ilimi gaba daya. Abinda ake nufi da sulusun ilimi, kashi ɗaya bisa ukun ilimi. Yace wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, hadisin wannan guda ɗaya zai iya shiga babi ɗaya ɗaya har guda 70 daga cikin babukan fiqh. Zai shiga babin wanka, zai shiga babin alwala, zai shiga taimama, zai shiga kowane babi na fiqh, har kusan babi 70 zai iya shiga daga ciki. Kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal ke cewa wannan hadisi hadisai ne guda uku, wanda yana ɗaya cikin hadisai guda uku wanda a kan su ne gaba ɗaya aka gina ayyuka. Hadisi na farko hadisin innamal a'malu binniyat, hadisi na biyu hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, hadisi na uku hadisin Nu'man ibn Bashir wato innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Wannan magana ta Imam Ahmad bin Hanbali, waɗansu malamai sun yi mata sharhi don su nuna me yake nufi. Yace domin dukkanin ibada, dukkan abin da aka halitta bawa domin sa abu ne guda biyu, sayyidul ma'murat wa tarkul mahzurat. Abinda duk shari'a ta ce kai, wato aka umarce ka cewa kai, abinda shari'a ta hana aka ce lalle ka nisanci. Yace to wannan yana cikin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yace na ukun su sai shubha, abinda yayi kama da halal yayi kama da haram, ka kasa sanin wani aji ya kamata ka sa shi, to wanda wannan ga kaida kamata yayi ka nisance shi. Yace to hadisin Nu'man ibn Bashir ya bi haka a wannan babu. Yace to kuma su ayyukan nan da shari'a ta ce kai ko ta ce ka bari, imma dai ya kasance wato ainihin abu ne da ya shafi aikin kansa, to wannan aikin baya zamantowa karɓaɓɓe in na cewa ayi din ne sai in Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yi umarni da shi. Wannan shine abinda hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd yake nuni gare shi. In ma ya zanto kayi a bisa ga tsarin da Annabi ya ce, amma a zuciyarka baka nufaci Allah da shi ba, za ka samu lada? Ba za ka samu lada ba, dole sai in ka nufaci Allah. Yace wannan shine hadisin da Umar, hadisin Umar ke nuna waya cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. A takaice wannan bayani kan wannan hadisi kenan. An amirul mu'minin, an karɓo daga sarkin mu'minai. Sarkin mu'minai kuma shine yace Abi Hafs, wato baban Hafs. Lafazin Hafs a larabce ɗaya ne daga cikin sunayen zaki. Sukan ce masa Hafs, sukan ce masa Asad, sukan ce masa Aglab, sukan ce masa Hizabr. Zaki yana da sunaye ɗaya ɗaya har guda ɗari a cikin, idan ka duba kamus din larabci. Ana cewa Umar ɗan Khattab Abu Hafs ba dan komai ba sai dan saboda jarintarsa, kuma yana alfahari da wannan alkunya ta Abu Hafs, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yi masa alkunya da cewa Abu Hafs. Amirul Mu'minin Umar ɗan Khattab shine mutum na farko daga cikin sahabbai wanda suka yi shugabanci a bayan Annabi da ake wa laƙabin Amirul Mu'minin. Radiyallahu anhu yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yaqulu yana cewa innamal a'mal binniyat innamal a'malu lalle sani ayyuka binniyat suna tare da niyoyinsu innamal a'mal sani dai ayyuka kadai sukan zama ayyuka ne binniyat yayin da ya kasance an yi su tare da niyya to anan gurin duk aiki ne ake maniya ko kuma akwai ayyukan da ba a yi waniya waɗansu malamai suka ce dukkan ayyuka ana yi musu niyya waɗansu malamai suka ce akwai ayyukan da ake musu niyya akwai wanda ba a musu niyya abinda ake kira da al'amala nan gurin al'amalu shar'iyya ayyukan da suka shafi shari'a kai tsaye kamar alwala kamar sallah kamar zakka kamar abin da ya shafi wato ainihin azumi dukkan aikin da yake ibada ne tsantsa shine ake nufin cewa yana bukatar niyya amma akwai ayyukan da suka shafi ɗabi'ar ka ta dan adam sai yau da gobe zama taki kwanciya kishingida cin abinci shan ruwa yin wanka sanya tufafi da sauransu waɗannan duk sunansu mai ayyuka amma yanzu waɗannan ayyukan suna bukatar kai ka musu niyya basa bukatar kai musu niyya don za ka zauna ba wani bukatar niyyar zama don za ka tashi ba a dinka bashin sai ka niyyar tashi don za ka kwanta don za ka kishingida don za ka tsuguna dan za ka yi magana baka cewa bari in yi niyyar yin magana sannan in yi wannan ba a bukatan wannan ashe al'amal da aka ce ayyuka idan matambaye tambaye ka shin ana nufin ayyuka gaba daya ko kuma wani sashi na ayyuka an sa anan sai ka ce ba ayyuka gaba daya ba abinda ake nufi da ayyukan da ake maniya shine dukkan ayyukan da suke shari'a ce ta ce ayi su to suna bukatan niyya su ma daga cikin ayyukan da shari'a ta ce ayi ba dukkan su ne suke bukatan niyya ba akwai wanda za ka yi su da niyya akwai wanda ba sa bukatar niyya irin wanda aka ce suna bukatar niyya shine ayyukan da suke ibada ne tsantsa kamar sallah ibada ce tsantsa kuma amfaninta yana takaituwa akan ka baya ƙetare kai je kan waninka kamar azumi ibada ce tsantsa amfaninta yana takaituwa akan ka baya ƙetare kai je kan waninka amma kamar zakka fa ibada ce tsantsa ko akwai wani bangare na ihsani a cikinta akwai bangare ihsani a cikinta alherin ta yana takaituwa akan ka kai kadai ko yana ƙetare kai je kan waninka yana ƙetare kai je kan waninka kamar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai ibada ce tsantsa a'a ibada ce ba tsantsa gaba ɗaya ba dan akwai alherin ba kanka kadai yake tsaya ba yana ƙetarewa ya je kan wa ya je kan waninka to dukkan irin ayyukan da suke ba ibada ce tsantsa ba ko kuma alherin su ba kanka kadai yake tsaya ba zai iya ƙetare kai je kan waninka niyya za ta sa ne ka samu lada akan wannan ayyuka amma idan kai su ba tare da niyya ba ayyukan sun yi ba a cewa ba su inganta ba sai dai maganar samun lada ne kuma to wannan kuma sai dai an wata hanyar daban zakka ko da karfi sai an kwace a wurinka an bayar idan akwai gwamnatin musulunci kaga baka yi niyya ba amma an kwace an bayar an sauke maka wajibi amma ba ka da ladan niyya yanzu kana da ladan me an dai sauke wajibi a ladan lahira ba za a bi ka bashin wajibi ba to ake bin ka bashi dole ne ka bayar sai ka karɓi haro na abin hawa ko ka karɓi haro na wani abu daga cikin kayan bukatu na rayuwa ta yau da gobe mai ruwa zama dole ko da niyya ko ba niyya in baka yi ba mai shi zai zo kwace idan ya kwace kaga haƙƙi ya sauka akan ka ba abin ka bashi amma ba wani lada a ciki tunda mai ba niyya amma mai ruwa ta mai du ko bata mai du ba ta mai du in aka kwace zakka da karfi zakkar ta yi idan kuma ka tashi yin sallah wannan dole sai da niyya to dukkan abin da yake ibada tsantsa dole sai da niyya abin da yake ba ibada bane tsantsa kila sharadi ne na yiwuwar ibada wannan baya bukatar niyya shi yasa suka zo suka ce shin alwala dole sai an mata niyya ko ba dole bane sai an mata niyya sai malamai suka ce wadannan suka ce dole sai an mata niyya aka ce saboda me suka ce alwala ibada ce tsantsa wadannan suka ce ba dole bane sai an mata niyya aka ce saboda me suka ce ba ibada ba ce tsantsa sharadi ne na ibada sharadin sallah ba ta yiwuwa sai da me alwala ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydikum idza qumtum kaga ai sharadi ne to wanda suka dauke ta a matsayin sharadi sai suka ce ai sharadi baya bukatar niyya to sai dai ka yi shi hakan
kamar yanzu sharadi ne a cikin sallah ka sitirce al'aura, shin sitirce al'aura nan kuma sai kai niyyar zan sitirce al'aura? Ba sai kai ba, saboda sharadi ne na sallah ba ya bukatar niyya. To sai suka ce al'aura ma ba ta bukatar niyya, amma zance mafi inganci alwala ibada sai mai zaman kanta, ko da sallah ko ba sallah, in dai aka yi ta dai ibada ce. Saboda me? Saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake nuna cewa dukkan mutumin da ya yi alwala ya cika alwalan nan yadda ya kamata, to alwalan nan za ta zanto sanadiyar kankarewar zunubinsa, tana karkade zunubinsa kamar yadda itaciya busasshiya take yin girgiza ganyenta ya zuba. To kaga tunda har ya kasance alwala tana da wannan matsayin, ta zama me? Ta zama ibada. Saboda haka dole sai an yi mata me? Sai an yi mata niyya kenan. Dole sai an yi mata niyya kenan. To amma sauran sharuɗa kuwa, idan ka fuskanci alƙibla kawai ba tare da ka tayar da sallah ba, kana da lada? Ai ba ta ibada da kai ba, ibada bane ba. Amma in ka zo yin sallah, sharadi ne ka fuskanci na alƙibla. Suturci al'aura yayin yin sallah, wannan sharadi ne. Amma ka suturci al'aura ba tare da ka yi sallah ba, kana da lada? To saboda haka dukkan ayyukan da suke wato ainihin sharuɗa ne, shine suke cewa ba lallai ne sai an musu niyya ba. A takaice dai, innamal a'malu binniyyah. Lalle ka sani ayyuka sai da niyya. Wani irin ayyuka? Ayyukan da suke ibada ne tsantsa, banda ayyukan da suka shafi ɗabi'a ko al'adunka na yau da gobe, ko kamar ci, kamar sha, kamar zama, kamar kwanciya, wannan ba sa bukatar niyya. Banda abin da ya shafi biyan bashi, wannan baya bukatar niyya. Banda abin da ya shafi mayar da kayan aro, wannan baya bukatar niyya. Banda abin da wato ainihin ya shafi atruk, dangogin ababe da aka ce ka bari, baka cewa sai na niyyan bari a zuci sannan in bari, wannan dole ne ka bari, ko ka yi niyya ko ba ka yi niyya ba, kuma in ka bari din sun yi. Da haka idan aka ce al'amal, ana nufin al'amalu shar'iyya, ayyuka na ibada na yau da gobe, bin niyya, lalle suna tare da niyya. Ma'ana ba a kirga aiki a matsayin aiki sai da niyya. Sannan sai sai wa inna ma li kulli mri'in ma nawa, wa inna ma kuma sani dai kadai, likulli mri'in, na ga kowane mutum, yana tabbata ga kowane mutum, manawa irin abin da ya yi maniyya. Sani dai kadai abin da yake tabbata ga mutum shine abin da mutum ya niyyata a cikin zuciyarsa. Abin da duk baka niyyata shi a cikin zuciyarka ba, to baka samun ladan wannan abin. Shine wa inna ma likulli mri'in manawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dukan wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, to wannan hijira tasa ta tabbata zuwa ga Allah, ta tabbata zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, wanda hijirarsa ta kasance domin wata duniya da yake son samu, kamar wata harkar kasuwanci, kamar wata ganima da yake son samu, aw imra'atin yankihuha, ko domin wata mace da yake son ya aura sai yayi hijira domin ta, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, to hijirarsa tana akan abin nan da ya hijira domin sa. Maganan wa inna ma li kulli mri'in ma nawa, daga garin kafirci zuwa ga garin musulunci, wannan shine asalin hijira. Mutum ya kaura daga garin da yake na kafirci da ba a baka yancin addininka zuwa ga garin musulunci wanda za a baka yancin addininka, wannan hijira wajibi ce, kuma abu ne mai falalan gaske. Shi yasa ko a cikin alkur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa sahabban annabi kashi biyu, akwai almuhajirun akwai kuma al'ansar. Su almuhajirun din kullun aka zo kawo labari, su ake fara gabatarwa, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. دك عند اكرت انصار امبتن مهاجرون للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. في اكذوا والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبله متان المدينه. saboda annabawan farallan hijira kullun su ake fara gabatarwa kafin azokan al-ansar. Sannan a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ainihin ya yi rabon ganima daga cikin ganiman da aka samu a yakin Hunayni, sai ya fifita waɗansu sababbin shiga musulunci da rabo mai tsoka. Akwai ma wanda lokacin bai shiga musulunci ba, kamar Safwan, annabi ya ba shi rabo mai tsoka cikin ganima. akwai wato ainihin Abu Sufyan wanda a fatahu Makka ya musulunta ko bai dace da shiga musulunci bota ɗaya ko biyu aka zo rabon ganima annabi sai a bashi raƙumi 100 ga waɗansu sun dabe a musulunci ko tinkiya ba ba su sai mutanen Madina suka nuna damuwa suka nuna wato kosawa yaya aka yi so aka ba su haka wani irin rago aka yi aka ba waɗancan da yawa so har yanzu ba ba su komai ba bayan su suka yi wa addini hidima suka yi jihadi ga wani ya zo yanzu nan ya shiga musulunci wata ɗaya an zo an bashi raƙumi 100 su ba su ko tinkiya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku mutanen Madina shin ban same ku ba batattu ubangiji ya shirya da ku a sanadiyan zuwa nan ban same ku ba a rarrabe ubangiji ya haɗa kanku a sanadiyan zuwa nan ban same ku ba kaza yana goranta musu irin halin da ya same su kafin bayyanar musulunci da irin canjin da suka samu bayan bayyanar musulunci suka ce lalle kai gaskiya cikin duk abin da ka faɗa sai annabi ya ce amma ku ma fa kuna da dama ku rama kuna da dama ku ce shin ba koro ka ba daga garinka muka baka masauki shin duniya ba ta ki ka ba mu muka zo muka baka kariya shin ba ai maka kaza ba in kun rama haka ku ma ku yi laifi sai ce ya ku mutanen Madina shin da yanzu ba zai faranta muku rai ba a ce wani an bashi raƙumi 100 ya tafi garinsu wani an bashi raƙumi 50 ya tafi karkararsu wani an bashi dukiya kaza ya tafi ƙauyensu ku kuma kun ɗauki annabin Allah kun tafi da shi garinku da ku da su ya fi rabo mai tsoka wanda aka biyo raƙumi 100 ko wanda aka bashi annabi ya tafi da shi gidansa suka fice da kuka don murna ya ce wannan su ɗauki wata hanya su yi nan ya ce wallahi da na bi hanyar mutanen Madina الشاهد عند ليك سوء ان كاود ان كاود ان كسر سيتي فلولا الهجره لكنت مرءا من الانصار بعدن فلل الهجره با دانا زابن كسانتي داي daga cikin mutanen Madina amma hijira ta fi tafalala dan haka aikari ne a matsayin muhajiri sallallahu alaihi wasallam yanzu nan yayin nume falal hijira to ko muka ce hijira shine tirata daga me daga garin da yake na barna zuwa ga garin da yake na alkhairi wannan hijirar idan mutum yana son ya yi ta ya samu lada to shine dole sai ya kasance ya yi ta domin Allah kuma ya yi ta domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wannan zai iya cewa da kai to ai ana yin abu ne domin Allah kadai dan me aka raba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai a ce fa man kana hijratuhu ila man ila Allah domin Allah shike da wuta shike da aljanna shike ba da sakamako amma me yana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki aka ce wa rasulihi aka ce fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi shine ibn al-qayyim a cikin littafin sa zadul muhajir sai fasara yace fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi yani man kana hijratuhu ila Allah bit tauhid wa rasulihi bit ta'ati wal mutaba'ati fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijra zuwa ga Allah shine ka kaurace zuwa gare shi ta hanyar tauhidi hijira zuwa ga manzon Allah shine ka kaurace zuwa gare shi ta fuskar da'a da biyayya yadda ba a bauta ma kowa sai Allah to haka ba a yi wa kowa biyayya sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma atakum rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu shine ma'anar ilallahi wato kai hijira zuwa ga Allah ta fuskar tauhidi domin sa dan shi ya baka sakamako wa rasulihi da aka ce zuwa ga manzon sa ta fuskar koyi da annabi din da ya masa da'a da ya masa biyayya tunda shine ya bada umarnin ayi hijira din amma ba wai dan shi annabi shine zai bada lada ba wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wanda ya hijira domin duniya da zai samu aw imra'atin yankuha ko dan wata mace da zai aura zai aka ce fa hijratuhu ila ma hajara ilai wannan sakamakon hijirarsa na nan kan abin da ya hijira domin sa ma'ana dukkan wanda ya hijira daga wani gari zuwa wani gari ya zanto abin da ke cikin zuciyarsa shine dan ya ci ribar abu iri kaza dan ya samu sakamako iri kaza na duniya to wannan abin shi kadai ne abin da wato wahalar sa ta hijira za ta kare a kai ko ya samu abin ko bai samu ba ba ya da lada dai a wurin Allah haka wanda ya hijira domin auren wata shima wannan abin shi kadai ne abin da hijirarsa za ta faru ta kare a kai ko ya samu auren ta ko bai samu auren ta ba dai ba ya da ladan komai a wajen Allah ta'ala waɗansu malamai suka ruwaito hadisi cewa akwai hadisin wani sahabi da ake kira Muhajir Ummu Kai wanda yana neman wata baiwar Allah cikin mummune da aure sai ta yi hijira ta tafi Madina shi ko da baya da niyyar zuwa Madina to da ta yi hijira shi ma sai na ɗaya kayansa zai yi hijira sai kawai ya tafi Madina ba irin hijirar Umar ibn Khattab wanda suka gudo domin addini shi ya zo ne gaisuwa da roƙon iri hijira ba hijira ba ba zuwarci ba gaba ɗaya a ta kuɗa da juna to wa a sanadiyyar sa ne sai annabi ya faɗi wannan hadisi yace fa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Gaskiyar al'amari wannan bayani bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, hadisi ne da'if cewa akwai wani mutum mai suna Muhajir Ummu Qais wanda ya hijira saboda matar da ake kira Ummu Qais, hadisi ne ba ingantacce ba, bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka a nan gurin da annabi ya faɗa ayyuka, yace innamal a'malu binniyat, ya nuna ayyuka dole sai an musu niyya, kuma ya nuna kowane mutum abinda yake mallaka shine abinda ya maniya, to shine sai ya buga misali akan ɗaya daga cikin ayyukan da ake musu niyya, sai ya kawo mai hijira dan kuma kai kuma kai ta kawo sauran ayyukan da sai shiga wato karkashin abinda ake kira al'amal, kamar buga misali ne da annabi yayi, abin ya faru bai faru ba, ya buga misali ne da shi. Duk wanda ya hijira dan Allah to ga sakamakonsa, duk wanda ya hijira dan wani abu sai ya faɗi dangogin ababen da mutane ke bukata a rayuwarsu, duk abin da mutane ke kokowa akan sa abu ne guda biyu, dukiya da kuma mata. Dukiya wannan sananne ne, mata saboda su ne ake samun zurriya. Allah kuma dama ya ce wannan ababen guda biyu su ne rayuwa, almalu wal banuna zinatul hayatid dunya, amma dai wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba. To saboda haka wannan shine abin da wannan hadisi ke nunawa a takaice. Sannan ita niyya tana da bangarori guda biyu. Bangaren farko bangaren da ya shafi fiqhu zalla, a nan gurin niyya ana kawo ta ne saboda rarrabe tsakanin ibada da ibada, saboda rarrabe tsakanin ibada da al'ada. Rarrabe tsakanin ibada da ibada kamar rarrabe tsakanin azhar da la'asar, rakawai huda ke yi, tsarin karatu ɗaya ake yi, siffar da ake yansu duk iri ɗaya ce, me ke bambance cewa wannan azhar ce wannan la'asar ce? Niyya. Bambancewa tsakanin ibada da ibada dai kuma azumi, ana bin ka azumin kaffara ta rantsuwa za ka yi guda uku, ga azumi guda uku kuma a kowane wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar cewa a rinka yi a ranar 14 da 15, a ranar 13 da 14 da 15 ga kowane wata. Wannan zai azumi guda uku na rantsuwa, kaffarar rantsuwa. Wannan zai azumi guda uku na ayyamul bidhi 13 da 14 da 15 da annabi sunnan ta yin su. Menene zai bambanci tsakanin wannan ukun da wannan ukun? Niyya. Amma wajen sufar akwai bambanci, domin kowanne dai ya daina ci ne, ya daina sha tun daga lokacin da alfudur yake to zuwa ga me, zuwa ga lokacin da rana za ta faɗi har sau uku. Abinda kawai ya bambance cewa wannan ayyamul bidhi yayi azumi ne na mustahabi, wannan kuma azumi ne na kaffarar rantsuwa. Abinda kawai ke bambance su shine me? Niyya. Saboda haka ana zuwa da niyya saboda bambance tsakanin ibada da ibada, tsakanin farilla da nafila, tsakanin kaffara da bakanci, duk abin da ke bambance wannan niyya. Sannan ana zuwa da ita don bambance tsakanin ibada da al'ada. Wani zai iya kin cin abinci saboda yana yajin cin abinci, kamar yadda yan kurkuku suke a wani gari, ya ce yau wannan yinin gaba ɗaya ba zai ci abinci ba, awa 12 an kawo masa abincin sahur bai ci ba, an kawo na rana bai ci ba, har dare bai ci ba. Yanzu ya awa 12 tur, kai kuma ka tashi da niyyar azumi kuma ya kai awa 12 tur, akwai bambanci tsakanin gari ko babu? Ta fuskar me? Niyya. Kin cin abincin kaɗai ba shi ya mai da abin ba, shi wancan yajin cin abinci yake, kai ko me kake? Ibada. Abin da ya bambanta ka tsakanin kai da shi shine niyya. To kun ga niyya, wannan ita ce niyya a babinta na farko, babu kuke uke nan. Babin da ya shafi ayyuka, alaƙar niyya da ayyuka ɗin, don ta bambance tsakanin ibada da ibada, ko don ta bambance tsakanin ibada da al'ada. Sai babanta na biyu shine alaƙar niyya ɗin da wanda aka yi aiki domin sa, shine wa? Shine Allah subhanahu wa ta'ala. Can gurin idan kai niyya kyakkyawa ta sallan azhar a irin tsarin da ake yin niyya, ka sallaci raka'a huɗu, sallah ta inganta. Idan kai azumi tare da niyyar da ake bukata ta yin azumi, azumi ya inganta. Yanzu sai kai niyya kashi na biyu kuma kafin maganar lada ta zo, shine kyakkyawan niyya tsakaninka da wa? Tsakaninka da Allah. Ya zanto kayi wannan azumi, kayi wannan sallah, ka fitar da wannan zakka, don saboda me? Neman kusancin Allah ta'ala.
to wannan niyya a wannan bangaren nata na biyu ba ta shiga babukan fikihu, tana shiga babukan tauhidi ne. Malamai da dama sun yi wallafa akan niyya, amma ta wannan bangaren ba ta wancan bangaren ba. Can bangaren farko bangaren fikihu, nan bangaren na biyu bangaren mai tauhidi. Kuma dukkan su kowanne yana kafa hujja da hadisin mai innamal a'malu binniyat. Wannan ya shafi ayyukan kenan, bangaren fikihu kenan. Amma wa innama li kulli mri'in ma nawa, bangaren da ya shafi mai tauhidi. Abinda kai niyyata shine abinda zaka samu. Kai niyya ta tsakaninka da Ubangiji Allah zai baka lada. Kai mummunan niyya menene? Ba lada kenan. Amma idan kai niyyar da ake yin inganta, aikin ya inganta amma ba lada a wurin Allah. Ina fatan kun fahimta. Saboda rikin bambance wannan zai haifar maka da matsala da dama. Sai a ce ga mutum ya yi sallah ta inganta amma ba lada, sai kai mamaki. To saboda yayi niyyar da ta shafi aiki ta yi kyau, amma niyyar da ta shafi wanda ake yin aikin dominsa ba ta yi kyau ba. Niyyar a babinsa na biyu ta cewa abin da ya shafi bangaren tauhidi, wato ainihin tana da malamai kamar yadda na faɗa sun yi wallafa-wallafa a kai. Kuma a cikin Alkur'ani mai girma Allah na fassara wannan niyya da irada. Ya so da dama sai kawo lafazin irada, amma yana nufin niyya. Ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhira. Turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhira. Wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa la tadrud allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha. Man kana yuridu al-ajlata al-jalla lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Wannan al-irada duk inda aka kawo ta shine ake nufin niyya. Kuma wata irin niyya ta biyu din da ya wanda su shafi mai babin bangaren tauhidi, kadaita abin bauta da dukkan niyyar da zaka yi wajen aiwatar da ayyukanka. Kai niyyar sallar azhar, kai azhar azhar ta inganta, amma kai niyyar kuma a bangare na biyu domin Allah baka lada, akwai lada. Kai domin wani ya gani, lada ya rushe, babu lada a wajen Allah. Da wannan ne ko malamai suke cewa har yanzu kenan idan mutum ya yi aiki ya sanya ya nufaci wani da wannan aikin ba ya da lada a wajen Allah. To amma kuma abin na iya zama kashe shi. Ta iya yiwa farkon lokacin da za ka yi aikin ka yi shi domin Allah, ka tashi da niyyar domin Allah, kana cikin aikin kafin ka karasa sai riya ta shigo. Wannan riyar da ta shigo a tsakiyar sallarka kafin ka karasa, bayan a farkon niyyarka ka yi domin Allah, domin namun kusancin Allah, kana cikin sallan ka yi raka'a biyu ka shiga ta uku sai ka yi waɗansu baki, sai ka rinka yin wani ruku'in da ɗazu ba ka yin sa, da wata tsayuwar da ɗazu ba ka yi, da wata cikakkiyar nutsuwa, yanzu ka ga riyar ta zo a tsakiyar aiki ba a farkon aiki ba. To wannan riyar da ta kawo maka bakunci a tsakiyar aiki za ta iya rufe aikin? Ko kuma a'a, niyyar da kai tun farko ta domin Allah ta fi karfin wannan riyar, ba za ta iya faɗa da ita ba. Baku ce komai ba. Waɗansu malaman suka ce matuƙar ka fara niyyar ka kyakkyawa, riyan da ta zo ba kuwa ba sai ta rusa ma aikinka ba, aikinka na nan cikakken ladanka wajen Allah. Wannan riyar ba sai ta rusa maka ba. Waɗansu suka ce a'a, ayyuka iri biyu ne, imma aikin da yake akhiruhu murtabitun bi awwalihi, imma aikin da yake akhiruhu ghayru murtabitun bi awwalihi. Akwai aikin da yake farkon sa da karshen sa yana haɗe da juna. Yanzu raka'ar karshe a cikin sallah tana haɗe da juna da raka'ar farko. Suka ce aiki irin wannan wanda karshen sa na haɗe da farkon sa, to in kai kyakkyawan niyya da farko koriya ta shigo ba ta sai ta rusa maka shi. Ina ba ta an fahimta. Saboda in dai farkon ya inganta, to karshen ma suka ce zai tafi a haka. Wannan riba ta sai ta rusa shi ba. Saboda azumi sallah akhiruhu murtabitun bi awwalihi. Amma akwai da akhiruhu ghayru murtabitun bi awwalihi ka qira'at al-Qur'an al-Karim. Kana cikin karatun Qur'ani da kyakkyawan niyya, kai izini biyu da kyakkyawan karatunka dan Allah, sai waɗansu suka zo baki ko sai wani ya zo yi karatun ya burge shi yake saurare sai ka ƙara koda muryanka dan ka burge shi. To sai suka ce wannan izubin da kai ka samu wannan kuma yanzu daga ayar da ka fara wannan koda murya din ya rushe, saboda kira'a farkonta baya da alaka da karkanta. Inda kai kyakkyawan niyya kana da lada, inda kai mummunan niyya ko baka da me baka da lada. Amma sallah ko akhiruha murtabatun bi awwali, haka azmi akhiruhu murtabatun bi awwali. Saboda haka wannan da haka malamai suke rarrabewa. Idan kuma zanto aikin baka fare shi ba, da kana zaune baka da niyyari sai kawai ka tashi kai shi domin wani, to wannan dama duk an yi ittifaki baka da ladan komai ne, baka da niyyar kai aikin sai wani ya zo sai kai shi domin wani ko domin wasu, to wannan mutum baya da ladan komai a ciki. Kuma da dawa ma malamai suke cewa musulmi baya da wannan dabi'a, wannan duk wanda ya wannan to ana jin tsoron irin wannan ya fitar da shi daga cikin musulunci, musamman idan wannan aikin ya zanto wajibi ne yin sa kamar sallah. Mutum baya yin sallah da kwata-kwata sai ya ga wadansu abokanansa sun zo, ko ya ga wani mutum da yake jin nauyinsa ya zo, ko wanda yake jin kunyarsa ya zo, ko ya je bakunta sai ya tashi kawai ya sallah domin waɗannan kar su tuhumce shi cewa baya mai baya sallah, amma a zuciyarsa shi ba ruwan shi da ita. To wannan akwai hatsarin ma mutum bai zama musulmi ba. Akwai jin tsoron ya sai karkashin faɗin Allah ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa hadha ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. To saboda haka duk waɗannan hukunce-hukunce da waɗansu waɗanda ba su ba suna da alaka da wannan hadisi da muka karanta a halin yanzu. Kuma ina ganin anan ya kamata mu dakata tun da yau ne ranar farko, ban so mu karanta hadisin da ya faɗe ba dama idan mun hada da muqaddima. Kuma wannan hadisin dama shine nake ganin mafi hadisin da zai samu dogon bayani, amma sauran hadisan zamu bi su sama sama dan dai mu samu cikin kwanakin da neman alƙawarin yi mu ga mun sauke wannan littafi gaba ta ba tare da dogon bayani ba. Wannan bayanin da kuka samu dogo sai ai hakuri da jin bayanin dogo tunda mabudin littafin ne kawai, abinda ma karanta da daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya ce mana. Tambayar da yake dangane da maganan malamai da muka faɗa guda biyu dangane da mutumin da yake cikin ibada, farko ya fari ibadarsa da kyakkyawan niyya amma daga ƙarshe ko a tsakiyar ibadan sai riya ta shigo, shin wannan riya za ta rushe ibadarsa? Muka ce waɗansu malamai suka ce za ta rushe ibadar gaba ɗaya, waɗansu suka ce a'a ba za ta rushe ta ba, wacce kyakkyawan niyya ta farko ta riga ta ci gaban wannan riyan da ta faɗo. Waɗansu kuma suka kasa kashi biyu, suka ce idan ibada farkon tana da alaka da karshenta ta yadda baka iya raba kai rabi, yanzu idan an jima ka je kai rabi, yanzu sai yiwuwa ka raba azumi gida biyu, ka faro shi da ka riga ka yi sahur kafin kitowar alfajir, to kuma wajen karfe 10 sai ka dan ajiye ka huta awa biyu, sannan kuma sai ka karasa sauran, kaga ba zai yiwu ya rushe gaba daya. Haka kuma sallah baka iya raka'a biyu ga sallar da ake mata raka'a hudu, sai ka zauna ka huta ko ka ci gaba da hirarka idan an jima ka karasa biyun, kaga ba zai yiwu ba. To shine ma'ana dukkan ibadar da farkon take da alaka da karkanta, suka ce to irin wannan in ka faro ta da kyakkyawan niyya a farko, riyar da za ta zo daga karshe ba za ta iya rusa ta ba. Amma duk ibadar da take farkon ta baya da alaka da karkanta, kamar kira'an Qur'ani da muka buga misali, kamar haylala, kamar salatin annabi, kana cikin yi kai kadai kai wani adadi mai yawa, karatun Qur'ani kai kamar izubi, daga baya sai riya ta shigo cikin sa, to wancan na farkon yayi kyau, wannan da riyan ta fado ya riga ya rushe, ka fahimta? To dan haka amma abinda ka buga misali da shi na cewa idan mutum ya zo ya gama yayi rayuwa mai tsawo shekara 30 ko 40 yana cikin addinin da ba na musulunci ba, daga baya sai ya shiga musulunci, to an nuna shigansa na musulunci ya kankare masa wancan, wannan ba da alaka da waɗannan. Wancan akwai nassi ne akai karara, wannan ko babu nassi karara akai sai ijtihadi, ka fahimta? Maganar mutumin da ya zo ya shiga wato ya tuba daga barnar da yake ta kafirce ya shiga musulunci, cewa in ya shiga musulunci ya kankare, wannan akwai nassi karara Qur'ani da hadisi, amma wancan ko babu nassi karara, dole ijtihadi ne ake, shi yasa malamai suka yi sabani. Ina fatan ka fahimta. Yawwa Abu Hafs, kuskure ne, ai Hafs ne wancan kuma Hafsa, akwai ta'u ta'anis a ƙarshe, Hafsatu, wannan kuma Hafs kaga muzakkar ne, saboda haka kuskure ne a ce Abu Hafsa, wato yana da ya mai suna Hafsa, kuskure ne. Abu Hafs wato Hafs din a larabtar zaki, ana ce masa baban zaki saboda jarumtakarsa, sai Umar bin Khattab. Na
wannan na taɓa faɗa a kwanakin baya ko cikin azumi ne, cewa idan mutum ya zo ya samu liman a raka'an ƙarshe har liman ya ɗago daga ruku'i, kai kuma ka shigo masallaci za ka yi wannan sallar, za ka yi niyya ka bi shi, a nan za ka yi niyyar yin sallar ka ne da kai kaɗai ka bi shi liman. Duk wannan cikin wa'inna ma li kulli mar'in ma nawa, lokacin da ka bi shi ka tabbatar da ma baka samu komai ba, za a yi raka'a, za a yi mai, za a yi tahiyya ka tashi kuma ka kawo sallar ka cikakkiya. Yanzu nan abinda liman ya ɗauke maka shine ikama, ka amfana da bin liman da ababai guda biyu, abu na farko ya ɗauke maka ikama, abu na biyu kuma kana da lada na jam'i. Sallah dai baka riske ta ba. Akwai banbanci tsakanin riskar sallah da riskan jam'i. Riskar sallah ba shi yiwa a ce ka riske sallah sai ka riske wani adadin rak'o'i, ko da guda ɗaya ce, ko da ka same shi a cikin ruku'i a raka'an ƙarshe sai ka yi ruku'i ka bi shi, kana da wannan raka'ar. Idan ka tashi yanzu ka riske abu biyu, ka riske sallah ka riske jam'i, domin yanzu suko za ka yi kawai na abin da baka samu ba. Amma idan ya riga ya ɗago daga raka'an ƙarshe, ruku'i daga raka'an ƙarshe, yanzu kawai maganar sallah ta kubuce maka, amma jam'i bai kubuce maka ba. Wannan ko a tahiyya ka samu limami kabbara za ka yi ka shiga, kana da lada gwargwadon wannan abin da ka samu a ciki. Saboda annabi ya ce ma adraktum fasallu, ma adraktum, abinda duk kuka riska fasallu ku sallate shi. Kaga wannan ma din siga ce daga cikin siga ta umum, lafazi ne daga cikin lafazi na umum. Ko menene a cikin sallah kuka riska, ko da abin karshe ne ku sallate shi tare da liman. Haka annabi ya umarni, umarnin annabi ku ba abin sa a tafi. Wa in tuti'uhu tahtadu, lalle idan aka bi umarnin annabi akwai lada a ciki. Da haka Imam Ibn Hajar yace ko me ka samu liman a ciki ka bi, idan aka yi sallama ka tafi kawo cikakkiyar sallar ka. Kuskure ne abin da wadansu suke sai su tsaya sai a raka'an karshe, sai raka'an karshe sai su tsaya suna tsaye, in liman ya yi sallama kuma su cika, sun ki bin umarnin annabi. Annabi yace ma adrakatum fa sallu, kun ki sallatan ta. Sai dai kila mu ce saboda ba su sani ba wannan, asallahu an yatuba alayhi. Amma dai mafi abin da ya kamata shine ka zo ka bi idan ka samu limami a ciki. Ko zai hankar sai ban baje ba har yanzu kan tambayar sa. Sai suka rabu da juna, idan suka rabu da juna wato ya kasance a su uku ne suka zo suka riski liman, ya riga ya dago daga ruku'i a raka'an karshe kamar yadda yake cewa shi sai ya bi liman, su kuma sauran da suka bi liman, wato da ya bi liman aka yi sallama sai ya tashi ya kawo abin da yake kansa na sallah, su kuma sai suka salamce, sai suka tashi suka sake jaddada sallar su biyu, sai gabatar da daya ya musu limanci. Kai da ka da aka yi da liman ya sallama ka tashi da kanka ka ci gaba da sallar ka, ka fi su dacewa da daidai. Abinda aka yi su cewa ba a cewa wato ba su da sallah, sallar su tayi, amma yanzu sun shiga cikin makaruhanci, karhancin maimaita sallah a masallaci mai imami ratibi, wanda makaruhi ne kamar yadda hadisi da asarar sahaba suke nunawa da kuma maganganun magabata. Amma kai ko baka maimaita jam'i ba, jam'in da ka samu shi kai amfani da shi. Saboda haka kai ka tafi kan hadisi ne, ma adrakatum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. To su kuma fa sallu sun sallata kuma daga baya suka walwale sun shiga sun fita kenan. Saboda haka dai abin da ya kamata mutum ya yi daga lokacin da duk mutum ya riski limami a cikin kowane yanki na sallah, liman ke cikin mutum ya bi. Ina fata an fahimta. Allahu a'lam. Akwai tambayoyin rubuce ko daga kai sai mu bi rubuce. Kamar ya ne misali bambanci da juma'a da nan. Juma'a raka biyu ne. Baka samu juma'a ba ka samu jam'i. Ka fahimta? Ai mun ce riskan sallah da riskan jam'i da fara. Saboda haka ko ranar juma'a ne ka zo limami yana cikin attahiyatullahi, sai kai kambara da niyyar azhar ka shiga ciki. Wa inna ma li kulli mar'in ma nawa. Shi ya yi niyyar juma'a ya samu, kai zaka yi niyyar azhar ka shiga ciki. Yanzu ka riski jam'i, dan annabi ya ce ma adrakatum fa sallu, to ka ko sallata ne. Ana yin sallama sai ka tashi ka waraka in ka guda hudu. Tunda asar na Abdullahi dan Mas'ud da yake cikin Abu Dawud da ya ruwaito a cewa dukkan mutumin da azhar ta kuma juma'a ta kuma ce masa sai sallaci azhar raka'a hudu, ba kamar yadda wadansu abin nan yan bid'a suke cewa a idan ita juma'a farilla ce ta wannan yinin, dan haka mutum na iya raka'a biyu ko shi kadai ne
a gidansa, in yi zo masallaci an gama kawai sai ya raka'a biyu a gida, kowa ko a rumfarsa da kasuwa ya raka'a biyu. To kaga wannan abin da zaka ce musu, yanzu a wannan mazhabin naku dake cewa kowa ya raka'a biyunsa duk inda ya ga dama, kenan ba dole bane masallaci masallacin, tunda farillan wannan yinin ce, kuma ba sharadin a je a yi ta cikin jama'a kafin ta yiwu, kowa na iya yi shi kadai, ashe zuwa masallaci bai zama dole ba, ashe sai yanzu na a gida in yi ta ni da wa, ni da matana, mu zo na unguwa a masallaci, kowane masallaci na kansu salawatu juma'a su kadai. Idan ko mutum ya faɗa haka ya tabbatar cewa ya saba shiryar da annabi bar sahaba ya kai, saboda haka ba a fahimtar addini da gaggawa a hankali yake ban al'amura da kuma bincike da kuma natsuwa. Idan ya kama matsala za ta sa ka yi bincike na shekara guda, kai bincike na shekara guda ka kai zuwa ga sakamako tabbatacce, ya fi ka yi gaggawa ka zo ka faɗa abu kuma daga baya ka zo ka kasa warwarewa, saboda illar da shedan ke wa mutum sai ya ziga ka kai magana cikin taro. To kuma da an dan yi tafiya sai a gano kuskure ka faɗa, to sai ka ji tsoron ka zo ka dawo ka ce jama'a na yi kuskure abin da na faɗa, kai da kanka ka san kuskure ne, amma wai tunda ka riga ka faɗa a da magana ta zama zaren bunu ba ta komawa, to sai a tafi akan haka ai sargima da kai cewa dai lalle haka za a yi. To saboda haka nake nasihantar yan uwa masu karantarwa da wa'azi, mu daina yin gaggawa kan waɗansu al'amura ba tare da mun tantance ba, ko waɗanda suke tasirantuwa da rubuce-rubucen waɗansu malamai wanda suke da irin wannan fatawoyin cewa mutum ya yi juma'a shi kadai, mace ma ta yi juma'a ita kadai, ya kamata duk mutum ya kiyaye wannan, ya bi dai shiryar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa a kai. Na'am.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka malam mai tambaya yake cewa ya tabbata a hadisi duk sai abu liman ya yi kafin mamuci, kamar inda ya ce idan amman imamu fa amin, ya ce to shin za a jira ne sai liman ya ce amin kafin mamuci faɗa, ko ku za su iya faɗa tare, ko ku in bai faɗa ba su ba za su yi ba?
Wannan tabbatacce ne har a cikin sahih al-Bukhari, idan amman al-imama fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin, duk wanda amin dinsa ta dace da amin din mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. To wannan tambaya shine shin sai liman ya ce amin ne sannan mamu za su ce amin? Kiskira al'amari sai liman ya faɗa, tunda shine abin da nassin hadisin Annabi ya nuna, idza amana al-imama fa amin, ba daga liman ya ce wala dallin din jama'a za su ce amin ba, sai liman ya fara faɗan amin. Sai dai abinda malamai suka ce in ya fara a koda bai kai min din ba, ya dai riga ku faɗin alhamza din nan, to sai ku kuma ku ci gaba da amin a bayansa, babu komai. Idza amana al-imama fa amin, ma'ana idan liman ya furci da lafazin alhamza din cikin amin ya kai ƙarshe, bai kai ƙarshe ba, kuma mu ku faro amin, amma ku riga yi shi wannan to kuskure ne. Wannan shine abin da Sheikh Nasiruddin Albani ce kuskuren da duniyar musulunci kusan ta yi tarayya a kai, yace ba garin da ya jefa ce sai ya samu jama'a akan wannan kuskure. Yayi bayani mai tsawo akai kan wannan mas'ala a cikin wani kasu din sa na fatawa. Fa ta kai ta ababen da mutane waɗansu duk ba su sani ba, abinda mutum bai sani ba din shari'a ba ta kama shi akai, amma inda aka sani ko yaya sai ai kokarin bin sunna. Na'am. To Allah shi ya taimaka mana. Jama'a dai sun ji sai liman ya ce amin sannan za ku ce amin, sai liman ya fara a sannan kuma mamu za su fada su kuma daga baya. Ci gaba.
Mai tambaya ta gaba yake cewa hadisi ya nuna za a dage kafan wando idan sawu, to ya hannun riga?
Hannun riga bai iyakance maka ba, illa iyaka kai ma kanka ka san ai cewa ba zai dace da kai ba ka saki hannun rigar ka ya wuce abin nan, kai kanka ba za ka ji daɗi ba. Amma abinda shari'a ta magana tufafi ta fuskar kafa ne ba ta fuskar hannu ba.
Mutum ba ta gaba yake cewa an masa haihuwa ne sai ya dace da ranar babban sallah, kuma ragonsa guda wanne zai gabatar a ciki, zai yankawa ɗansa suna ne ko zai yanka layya?
Zai yankawa ɗansa ragon suna ne kafin layya, domin layya duk gaba ɗaya ko da ke akwai malaman da suke fatawa da wajibcin ta, amma dai gaskiya dalilai na shari'a duk sun nuna layya mustahabi ce ba wajibi ba. Da haka Imam al-Bukhari ma a cikin Kitab al-Abahi yace babu sunniyat babu sunnatil udhiyya, babun da yake magana kan cewa ita layya sunna ce wata kai wajibi ba, amma da dama daga cikin malamai suna ganin ragon suna kamar abin nan ne, ma'ana wancan dai akwai haƙƙin wani a ciki shine jaririn,
wannan kuma naka ne naka gade haƙinka, saboda haka gabatar da wancan wanda yake mai haƙin jariri a ciki ya fi ƙarfi sama da gabatar da wannan wanda yake babu haƙin kowa a ciki. Ina fata an fahimta. Saboda haka za ka gabatar da abin nan. Amma za abin malaman da suke ganin ayyuka guda biyu wanda suke iri ɗaya kuma suka yi tarayya lokaci guda, in kai musu niyya ɗaya ta wadatar da su, kuma suna ganin in kai niyya shi kenan, kai niyya ɗaya ta zama layya, ta zama mai, ta zama hakika. Ragon suna da wannan duka sai ta yi gaba ɗaya. Haka waɗansu malaman suka ce, kamar malaman da suke ba da fatawan cewa mace ce take da jinin al'ada, ko kuma mace ce miji ya kusance ta, da miji ya kusance ta kafin ta kai ga yin wanka kuma sai jinin al'ada ya zo mata, ba ta yi wankan janaba ba, ga al'ada ta zo mata. Idan jinin al'ada ya yanke mata, shin za ta yi wanka biyu ne na janaba daban na kuma ɗaukewa jinin al'ada daban, ko kuma za ta yi niyya ɗaya za ta yi niyya biyu ta yi wanka ɗaya wadatar? Wadanda suka ce niyya ɗaya ta wadatar, tunda siffar wanka iri ɗaya ne. Idan ta yi niyya guda sai ke wanka ɗaya ta riga ta ɗauke mata gaba ɗaya. Wadanda suka ce a sai ta yi wancan daban ta zo ta yi wannan daban. To idan mun mazhabin irin wadancan da farko nan suka ce idan aka yi wanka ɗaya ya wadatar, kaga nan gurin ba da laye da me da ragon suna ɗaya ya wadatar. Amma gaskiya duk kowanne dai makamashin sa wannan hadisin. Suka ce innamal a'malu binniyat, suka ce muqabalatul jam'i bil jam'i taktabul qismata ahadan. Annabi ya ce al-a'mal, sai kuma ya ce an-niyyat. Al-a'mal jam'i ne na amal, an-niyyat jam'i ne na niyya. Idan kullu amalin lahu niyya, kullu amalin lahu niyya. Ayyuka guda biyu suka haɗu, kowanne aiki ne mai zaman kansa da niyyarsa daban, sai ka yi shi kaɗai. Ina fata an fahimta. Su kuma waɗancan suka ƙarasa gaba suka ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. Na yi niyyar abu guda biyu lokaci guda to ta yi. Duk dai wannan ijtihadi ne na malamai. Allahu a'lam.
Na tambaya ta gaba yake cewa shi ne limami a masallacin unguwarsu, to sai yi wa jama'a fatawa kan cewa yin addu'a a cikin sajada ya inganta, sai ba su gamsu ba. To shi ne ya gayyato jama'ar, wasu daga cikin jama'ar zuwa masallaci yanzu don malam ya bayani dangane da addu'a cikin sajada.
Addu'a a cikin sujada ai shi ne abin da ya fi kowanne, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halin da dan adam ke kasancewa mafi kusanci da Ubangiji shi ne halin sujada. Sai ce fa kaminun an yustajaba lakum, ya dace in kun roki Allah a lokacin an samu ku sama da kowane lokaci. Lokacin da goshinka da hancin kake kan kasa, to wannan shi ne hali na nuna kaskantuwa ga Ubangijinka, kana nuna kaskancinka, kana nuna shi buwayarsa da cancantarsa, don duk duniya ba wanda kake wa haka sai. To saboda kayi hakan sai ka dace in kayi addu'a a ansa. Haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Kuma Annabi yana yin addu'o'i daban-daban sun tabbata. Akwai wanda sun danganci tasbihi ne, du'a wa ibada ne kadai. Akwai wanda sun danganci kuma du'a wa mas'ala ne. Akwai wanda sun hada guda biyu. Mafi ingancin abinda Annabi yake shine abinda Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Aisha. Yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Kaga subhanakallahumma wa bihamdika, wannan duk du'a wa ibada ne. Allahumma ighfirli wannan ko menene? Du'a'u mas'ala. Duk ya hada suri guda. Aisha tace Annabi yana yawaita wannan a cikin sallarsa. Sai tace ya ta'awwalul Qur'ana. Kamar yana fassara Qur'ani ne a aikace. Da Allah ya saukar masa cewa idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sai tace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika, shine sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika, da yace wastaghfirhu shine sai ce allahumma ighfirli. Aisha tace ya ta'awwal alquran, yana fassara qur'ani ke mafi ingancin abin da aka rawaito, dan Bukhari da Muslim duk sun rawaito wannan hadisi na Aisha. To kaga wannan a cikin sujada ne Annabi ke yin wannan, ba a wani wuri ba. Akwai kuma addu'o'i daban-daban. Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara su cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, irin addu'o'i da Annabi ke nau'i daban-daban a cikin sujada. Dan haka dai sujada hali ne da dan uwa ya kamata ka nace kwarai da gaske wajen roƙon Allah bukatunka. Kuma kamar yadda Annabi ya faɗa fa kaminun an yustajaba lakum, lalle ya dace a ansa muku. Ka'idar addu'a ko a cikin sallah ko a wajen sallah shine kayi ta da larabci, tunda larabci shine harshen da musulunci ya zabar ma ƴaƴansa su rinka amfani da shi. Sai fa in ba su iya ba, to sai su yi yaran da suka saba.
amma malamai na da irin su Ahmad bin Hanbal, irin su Sufyan, irin su Suwayi, suna cewa in mutane guda biyu suka hadu suna jin larabci, amma sai suka yi magana da wani yare daban ba larabci ba, to sun aikata makruhi. Da ka'idar malaman da magana wannan ta harshe sai yau da gobe larabci za ka yi, sai fa in baka iya ba to kuma sai kai ta yin yarenka, saboda shi larabci rayuwarsa shi ne abin da yake da alaka da rayuwar addininka, tunda an saukar da Qur'ani da harshen larabci, hadisan annabi duk da larabci suke, to iya shi ne zai taimaka ma wajen fahimtar addininka cikin ruwan sanyi, saboda yana da alaka da addininka, sai aka matsa ko ta halin ka mutum ya samu ya iya shi. Tunda da muke koyon waɗansu yaruka daban don saboda sana'a, mu koyi Turanci, mu koyi Faransanci, mu koyi sauran yare, mai cin kasuwar ƙauye sai ga ya saba da yaren mutanen ƙauyen, ko da ba mutanen yarensa ba ne, yau da gobe kawai don saboda ɗari da kobo, saboda a sa bakwai ta zama goma, mutum ya iya wannan yaren da ƙauye, ga wanda za ka shiga aljanna ka ci koya. Saboda haka muke kwaɗaitar da 'yan uwa da kira gare su zuwa ga ƙoƙari wajen koyon yaren harshen Larabci. Kuma babu wahala in ka sa kanka, duk abin da zai ya maka wahala ba ka sa kanka bane ba, abin da duk ka sa kanka to ba zai zame maka da wahala ba, dan himmar cikin zuciya da niyyar ka ita za ta taimaka maka wajen ka iya kowane irin abu da ka sa gaba. Amma dama in ka dauki abin a matsayi na biyu ko na uku, to dama babu yanda za a yi ka iya shi, ka dauka cewa sai ka gama komai ka rasa aikin yi, to sannan ka sai za ka yi, to sai zamanto babu yanda za a yi ka iya shi. Amma ka saki a cikin ajandar ka ta yini a kowane yini, yadda ka san zaka ci zaka sha, haka ka san zaka dauki littafin bari wa biba ko al-arabiyya, ka sa wannan zaka iya, amma in baka sa wannan babu yanda zaka iya. To saboda haka idan mutum yana jin larabci, so ake dukkan addu'ar da zai ko a cikin sallah ko a wajen sallah, to yayi ta larabci. In mutum baya iya jin larabci ko yana jin larabcin kadan, bukatunsa ba zai iya shigar da su ba cikin larabcin, larabcinsa bai saka kara ba ballantana ya kare shi, to sai ya roki Allah da yaransa, domin rahmar Allah ta yalwaci kowa da kowa, ba a haramtawa waɗansu saboda uzurin da yake ba, wato saboda dalilin da yake ba laifinsa ba, rashin jin larabcinsa ba laifinsa bane, in ba yaransa bane larabci, sai fa inda ya girma ya ci koya, to shi ne yake zama laifinsa. Duk da haka ba a haramta maka yin addu'a ka roki Allah da yaranka, ko da a cikin sallah ne ka roki Allah da yaranka, ko babu komai a kanka, sallar ka tana nan. Ana yin rakatan al-fajr ga wanda ya zo masallaci ya riga an tayar da sallan asuba, to dama ba zai tsaya rakatan al-fajr ba, saboda annabi ce za ku qimata salatu fala salata illa al-maktuba, idan an riga an tayar da sallah ta farilla to babu wata sallah kuma da za a yi dinnan, in an yi ikama dole sai ta farillan nan, wani ba zai shigilta da sallan nafila ba, dan haka a nan gurin sai ka kyale rakatan al-fajr ka bi liman ku yi sallan asuba. Idan an gama sallan asubahi ya halatta ka tashi ka yi rakatan al-fajr ɗinka a lokacin nan. Amma inda karhanci yake ka tashi ka yi wata nafila da ba ta da dalili bayan sallan asubahi kafin ketowar rana, wannan makruhi ne yin nafilolin da ake kira an-nawafilul mutlaka, nafilolin da ba su da wani dalili, sakakkun nafiloli ba za ka yi su ba. Amma in nafila tana da dalili kamar rakatan al-fajr ta kuɓuce ma ka zo ka samu an fara sallah a masallaci, to ana gama sallan farilla sai ka tashi ka yi, saboda hadisi ya tabbata wani bawan Allah ya tashi yana yin rakatan al-fajr bayan kama sallan asubahi, sai da ya gama annabi ya tambaye shi me kai, yace a na zo masallaci an fara sallan asuba na shiga sallah, yanzu kuma da gama shine nake rama rakatan al-fajr din, sai annabi ya kyale shi bai tsawatar masa ba, wannan sai zanto sunna ce ta tsaririya, mutum ya iya rakatan al-fajr idan ta kuɓuce masa, an gane ko? Idan ko aka riga aka fara, mutum ya riga ya fara rakatan al-fajr bai karasa ba, an kuma fara ikama a masallaci, kai raka daya baka yi ta biyu ba, ko ka shiga sallar yanzu-yanzun nan ga kuma ikama an fara, to ya ya kamata kai? Sai waɗansu malaman suka ce mafi kyau shine wato ainihin in akwai lokacin da ka iya karasa wannan sallar har ka riski limami a raka'an farko ba tare da raka'an nan ta kuɓuce maka ba ta farko, to karasa nafilar ka ka zo ka riski liman. Amma in ka san cewa ba, in ka ce za ka karasa wannan nafila a raka'an farko na iya kuɓuce maka ko wani abu na sallah ya kuɓuce maka, to abin da ya fi ka kyale wannan nafila ka yanke ta ka je ka shiga cikin sallan farilla tare da liman. An gane ku? Wannan maganan farko kenan, wanda suka ce in ka iya riska to ka riska, in gobe za ka iya riska baka hakura ka yanke sunan.
me madogaran ku suka ce abin da ya sa muku
sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum.